Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar, daya ga watan Oktoba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki dukkan 'yan takara da su kiyaye lafuza da kalamai a yayin yakin neman zaɓe. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sojojin Ukraine sun sake karbe iko da muhimmin birnin Lyman da ke yankin Donetsk a gabashin Ukraine, inda suka fatattaki sojojin Russia suna ficewa daga yankin kwana daya bayan da Russia ta mamaye shi tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Asabar cewa dakarunta suna shiga birnin na Lyman. Dakarun Ukraine masu ruwan wuta ta sama suna shiga yankin Donetsk, ma'aikatar ta faɗa a shafin Twitter. Sa'o'i kalilan daga bisani kuma ma'aikatar tsaron Russia ta fitar da sanarwa tana cewa sojojinta sun fice daga birnin. Wani hoton bidiyo da ke kafafen sada zumunta ya nuna sojojin Ukraine a wajen birnin suna kada tuta, inda wani soja yake cewa Lyman ta dawo Ukraine. Birnin wanda yake gabar kogin Siversky ya fada hannun Russia a watan Mayu. To a wannan lokacin Russia ta ci gaba da amfani da layin dogo da ya ratsa ta birnin a zaman muhimmiyar hanyar zirga-zirgar karfafawa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin Donetsk na gabashin Ukraine. Rahotannin ci gaban da Ukraine ke samu na zuwa ne ƴan makonni bayan dakarun ƙasar ta Ukraine sun kaddamar da hare-haren mai da martani domin sake karbe iko da yankunan da Russia ta mamaye a gabashin Ukraine. Ministan harkokin cikin gida na Turkiya ya ce harin bindiga da ya sanadiyar kisan wani ɗan sanda a kudancin ƙasar yana da tushe da Amurka. Wasu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta kan wasu gidajen jami'an tsaro a lardin Mediterranean da ke Mersin da yammacin ranar Litinin, inda suka kashe jami'i ɗaya tare da jikkata jami'i na biyu da kuma wani farar hula. An fadawa jami'an jam'iyya mai mulki kalaman na ministan cikin gida Suleiman Soylu a lardin Black Sea a yau Asabar. Ya kara da cewa hukumomin kasar Amurka sun buƙaci lambobin makaman da aka yi amfani da su a harin, amma bai bayyana ko wace hukuma ta Amurka ce ta yi roƙon ba. Koriya ta Kudu ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda shida kenan a cikin wannan makon, ciki har da wanda ta harba kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta ziyarci Koriya ta Kudu da kuma bayan ziyarar tata. Yayin da ta kai ziyarar a yankin da aka kwashe sojoji da ya rabe kasashen Koriya biyu, Harris ta yi Allah wada ya da mummunan mulkin kama karya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman tsokana ce a zahiri. Har ila yau Harris ta gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol mai ra'ayin 'yan mazan jiya, wanda ya matsa ƙaimi wajen mai da tsatsauran martani kan barazanar Koriya ta Arewa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban rundunar sojin ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya ba da sanarwa da yammacin jiya Juma'a cewa sojoji sun karbe mulki yayin da suka hambar da shugaban kasar na mulkin soji Paul Henri Damiba, wanda shi kansa ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni 8 da suka gabata. Traore ya faɗa wata sanarwa cewa wani gungun jami'an soji da suka taimakawa Damiba ya karbe mulki a watan Janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba, wadda ta dade tana fama da tashin hankalin addini. Wani jami'in soja ne ya gabatar da sanarwar da Traore ya rattabawa hannu a gidan talabijin da yammacin jiya Juma'a. Sanarwar ta Traore ta ci gaba da cewa a yayin da muke fuskantar tabarbarewar al'amura, mun yi tayin kuri a lokuta da dama domin nusar da Damiba da ya mai da hankalin gwamnati kan yanayin tsaro. a lokacin da Damiba ya karbi mulki a watan Janairu bayan hamfarar da shugaban kasar Roch Kabore ya yi alƙawarin samar da tsaro a kasar. To sai dai kuma an ci gaba da tashin hankali a kasar, haka kuma rikicin siyasa ya ƙara ta'azzara a 'yan watannin nan. Juyin mulkin ya auku ne jim kaɗan bayan dawowar Damiba daga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya gabatar da jawabi a birnin New York. Adadin waɗanda suka mutu a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya ƙaru zuwa 35, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Asabar, yayin da matan hazara na mabiya aƙidar Shi'a da suka fi shan uquba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan ƙare dangi da ake yi wa tsirarrun al'ummarsu. A jiya Juma'a, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani ɗakin karatu na birnin Kabul a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai yake gudanar da gwaje-gwaje na shirye-shiryen jarabawar shiga jami'a a yankin Dash-e-Bersi da ke birnin.
Murtala Faruku sanin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Batun kiyaye lafuza da kalamai yayin tallan 'yan takara na daga cikin muhimman abubuwa da suka mamaye jawaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cikar kasar shekaru 62 da samun 'yanci daga turawan mulkin mallakar kasar Burtaniya. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da fashin baki da tofa albarkacin baki kan yadda ya kamata 'yan siyasa da magoya bayansu su tunkari tallan 'yan takara, musamman a kafafen yaɗa labarai. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
A yayin da ya sha alwashin gudanar da sahihin zaɓe a shekara ta 2023 a jawabinsa na cikar Najeriya shekaru 62, shugaba Muhammadu Buhari ya ankarar da 'yan siyasa su guji kalamai marasa tsafta a yayin tarukan neman ƙuri'ar 'yan ƙasa da kuma kafaffun labarai. Tama Honorable Anas Abdala, wani ɗan jam'iyyar APC a Kano, ya ce jami'an gwamnati da shugabannin jam'iyyar su ta APC ne za su fara nuna misali.
Ba wani wanda ya isa yana cikin gwamnati yana da jam'iyyar gwamnati idan ga kallon 'yan adawa, saboda shi yake da madafan iko, yana faɗin abin da ransa yake so. A ce ragowar 'yan jam'iyya 'yan ƙasa ba za su faɗi abin da ransa yake so ba. Da haka ni shawara nake ba mu 'ya'yan jam'iyyar APC da gwamnati mu kada su kuskura su wani lafazi wanda zai cutar da wani ko zai tayar da rigidi. To wannan abin ne zai sa ragowar 'yan ƙasa da jam'iyyu su ma su kame bakin su. Amma muddin kana takamar kana cikin corridor of power, ka zo kai abin da ranka yake so. A wannan zamanin na ƙarni na 21 mutane sun waye, ka zo ka kalle 'yan ƙasa ka zo ka ce musu wai sai abin da kake so zaka faɗa, dan kana cikin korudo ka ce ragowar 'yan adawa da 'yan ƙasa ba za su faɗa ba. Dan haka muhallin shahidin maganar zaman lafiya yana da alaka da abin da mutanen gwamnati suka yi da abin da mutanen jam'iyya suka yi na APC.
A hannu guda kuma kalaman da kan fito daga bakunan magoya baya, musamman masu shiga kafofin labaru, su talata 'yan takara na tasiri wajen fayyace gudanar da kamfe cikin tsafta.
Duk abin zan faɗa mu zamanin shaman da sahihanci a kansa, kuma mu je mu faɗa abin da zai jawo hankalin al'umma. Idan naka ne kai magana da za ta jawo hankali wanda baya san naka izo izabe shi, ka tallata naka talla mai inganci wanda idan ka tallata shi an san ka tallata abu mai kyau. Ba kuma ka tallata naka ba, ka kushe wani kushewa wacce za ta zama cewa ita kushewa in ka yi ta za a kalle ta a matsayin batanci da cin mutunci. Dole sai mun kauce wa siyasar cin mutunci da batanci, domin wannan 2023 ta zama zakaran gwajin dafi ga su wanda za su zo a zaɓe da mu waɗanda za mu tallata wanda za a zaɓa.
Honorable Abdullahi Mai Kana Zara kenan, ɗan siyasa a Kano, gudanar da kamfe ta kafar sadarwa ta sada zumunci da ake kira social media. Na cikin manyan ƙalubale ga sha'anin zaɓen Najeriya la'akari da yadda ake amfani da kafofin na social media wajen yaɗa labarun ƙarya. Sai dai Alhaji Jafar Sani Bello, mutumin da ya nemi tsayawa takarar gwamnan Kano a jam'iyyar PDP, na cewa
wayar da kan jama'a wajen su kauce ma yada irin waɗannan labaran da suke ba sahihai ba da ba su da tabbaci a kansu. Na biyu kuma a wayar da kan jama'a wajen neman haƙƙi. In an ci zarafinka, mu iya shigar da ƙarar neman haƙƙi maimakon ƙarar tuhuma. Yawanci ƙarar tuhuma sai a kai ma 'yan sanda kafin ka ce menene an kama mutum, an kai shi prison, an ce ya zauna jiran bahasin beli sati biyu, an aje shi a prison kafin ka ce me magana ta lalace. Amma daga lokacin da aka wayewa da al'umma kai cewa wannan haƙƙin kana iya binsa ta hanyar shigar da ƙorafin neman haƙƙi, ba na tuhuma ba, kuma kotu zaka je kai tsaye cewa wane ya ci zarafinka, ko a Facebook ko a ina ne ka zo da shaidarka, a kira shi a tuhume shi. Na daya, wannan tsarin zai samu karbuwa wajen al'umma domin babu ladattarwa kafin tabbatar da tuhuma.
Amma ko je ne dai hukumar kula da kafofin labarai na radio da talabijin ta Najeriya, wato NBC, ta gudanar da wani taron bita a nan Kano game da dokoki da ka'idodin gudanar da shirye-shiryen siyasa da tallata 'yan takara da kuma jam'iyyun siyasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Tambaya: assalamu alaikum BOA Hausa, shin ko ta yaya Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta? Mai tambaya: Sani mai lingelenge ya wuri. Tambaya: salam muryar Amurka, dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya? Mai tambaya: Babangida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Gwaranyo, jihar Sokoton Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta. Idan mai tambayar Malam Sani mai lengelenge da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansar wannan tambayar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Babu Koigiri na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
tambayar ta cewa shin ko ta yaya Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta? A takaicin takaitawa, yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan Najeriya bane, sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba, saboda cinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru dewa da suka wuce, sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan yanki namu. Misali, in ka dubi, akwai yankin Oyo wanda suna da daula ta su ta Yarabawa, sannan Inyamuri suna da daular su ta Onitsha, sannan kuma Benin suna da daular Benin, nan kuma ta arewacin Najeriya kusan muna iya cewa akwai Kanin Borno, sannan kuma akwai daular Usmaniya wacce Shehu Usman Dan Fodio ya kafa ta bayan gama yaki a shekara ta 1804. To su Turawa dama kafin wannan lokaci sun yi ta yawace, suna sane da wannan nahiya tamu ta bakar fata. To sannan kuma suna bibiya, suna dan bibbincikawa dai, saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya bama wannan nahiya. Kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai, kuma da watakila dabarun yaki. To sai ya zamana abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye Iko ko Lagos bayan da aka soke cinikin bayi a 1807. To sai ya zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu. To a 1861 sai ya zamana sun mamaye Iko, Lagos. To har suna nan wannan wuri yanki na wajensu dai har da aka kai 1884, sai ya zamana ma sun ambaci wannan wurin da cewa Oil River Protectorate Nas ne, wato su suke da wannan yanki, su suke da haƙƙi na wannan wurin. To sannu a hankali, tunda sun samu sun shigo, kaga sannu a hankali dama su in suka zo su suke tsara yanda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani koda a ce kai tsaye su sa mutanen su ko kuma a kaikaice su dauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugabance su shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci a dama can sun dade suna hararar kuma kasar Hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi Muhammadu Bello Bature Naji Henry Baff ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna akan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantan su to sun san da daular Usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai ya zamana 1903 bayan daular Usmaniya ta kafu da shekaru 99 wanda yake aka zo aka yi yaki wanda yake an gwabza yaki da su waɗannan turawa in baka manta ba a ƙauren Namoda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum 6000 kamar da alƙaluma suka nuna to sun fatattake al'ummar musulmi wanda yake sarki musulmi a Tahiru na ɗaya ya jaye ya dauki wasu suka bi shi aka yi gaba sannan kuma suka nada sarki a Tahiru na biyu a matsayin shi ne wanda zai sarauci wannan daula to kaga abinda muke faɗa sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga ƙarshe idan watakila kana sane da tarihin abinda ya faru sun yi nasarar kashe shi sarki a Tahiru na ɗaya to wannan kuma sai ya zamana wannan daula ta Usmaniya ta dankwafe an ci ta kenan da yaki to watakila yana da kyau in ƙara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi Bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na faɗa saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leken asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shine abinda saboda karancin lokaci abinda zan iya faɗa maka wannan lokaci nagode
sai kuma ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma bambancin Hausawan Sudan din da na Najeriya idan mai tambayar Babangida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yake
masu tambaya suna so su san tarihin Hausawan kasar Sudan da kuma bambanci tsakanin Hausawan Sudan da nan Najeriya to kanin a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami Hausawa kasar Sudan to alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga kasar Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu daya Sudan hanya ne na zuwa Makka da kuma dawowa daga Makka to a lokacin da ake zuwa Makka da kafa wato kamar da doki da surakuma a hada tawaga a tafi a bisa Sahara to a wancan lokacin masu zuwa aikin haji a Makka sukan yada zango a Sudan kamar nan daga baya su huce idan sun je ko sun gama aikin haji suna dawowa nan ma sukan yada zango a Sudan kamar nan su dawo gida Najeriya to a hakan haka wasu kan zo na gaba daya a Sudan din ganin kamanceceniya da yankin Sudan take da shi da inda suka bari a Najeriya ta filin noma wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da turawa mulkin mallaka a 1913 a Sokoto a inda turawa suka yaki sarkin musulmai a Tahiru wadanda magoya bayansa a wancan lokacin da yawa daga cikin su suka yi gaba ta Sudan dalilin wannan yakin da yawa daga cikin magoya bayansa suka nufi Sudan sai zamana dalilin zaman su a can to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade sun Hausawa Hausawa sun dade a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu doka ta wajen wurare kamar aiki na karfi, muce aikin soja da noma, musamman aikin gona da sauransu, to Hausawa fa akan same su suna da yawa. Yawan Hausawa a kasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa. Kiyasi dai ake yi sun kawura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10. Hausawa suna kowane irin sector na cigaba na kasar Sudan, musamman ma kananan kasuwanci da sauransu. Akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan. To bambance kuma Hausawa suna samu sosai musamman ma akan abun da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu. Ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin 'yan Sudan ne. Duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar Sudan. Idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba 'yan ƙasar Sudan bane, wannan abu kuma ya tada hankali mutane sosai. Aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu. Daga baya shi shugaban ƙasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba 'yan Sudan ba, shi bai faɗa ba. To kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around June July haka dinnan, a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu. Wajen rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din, wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne, inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan. A yau misali harka wajen kasuwanci, abinci, al'ada da sauransu, akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne, wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a kasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa, amma kowa na yi na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado, wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi, kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da sauransu irin na Larabawa, sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su Hausan dai na nan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambancin Hausawan ƙasar Sudan ɗin da na Najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Babu Kwaigiri da Malam Ibrahim Musa Audu, duk malamai a kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wadda ta jagoranci shirin Julie Leathers Gresham, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyina zai sake shigowa da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya an zaɓi Ibrahim Musa Gusau a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon ƙafar ƙasar ta NFF bayan karewar wa'adin mulki na biyu na shugaban hukumar mai barin gado a Maji Fenik. Ibrahim Gusau, wanda ya fito daga yankin arewa maso yammacin ƙasar, ya sami nasara ne bayan gudanar da zagaye na biyu na zaɓen, inda ya kada abokin takararsa Peter Said Ida a babban taron hukumar da aka gudanar a Benin, babban birnin jihar Edo, a jiya Juma'a. Muhammad Nasir Sa'idu shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Sokoto, kuma makusanci ga sabon zababben shugaban na hukumar ta NFF.
Kamin a fara zaben sai wasu suka yi sanarwa cewa su sun jayi daga zaben. Idan zaka tuna, ƴan takarar su 11 ne, daga 11 aka rage zuwa 9. Har ɗin ne suka fafata sai shi Alhaji Ibrahim Musa Gusau ya samu kura 21 zagaye na farko. Barista Shehu Akinwumi ya samu kura 12, sannan Malam Shehu Duko ya samu kura 6, sai shi Ida Peter Sayar ya samu kura 1. To dama ka'idar zaɓe ta kuma kullun kafa ta Najeriya da take za a dibi yawan mutanen suka je kura in ka samu kashi 50 daga cikin 100, sannan kuma da ƙarin kura 1 to ka ci zaɓe. Delegate 41 suka je kura, so kaga 41 in ka ce ka raba kashi 50 zai kama 20.5. To a wannan lokacin ne shi Alhaji Shehu Duko sai ya ce ya jayi, shi ma barista Shehu Akinwumi ya ce ya jayi, sai shi Ida Peter Sayar wannan ya ci kwara ɗaya tak, ya ce shi bai jayi ba sai an je karo na biyu. Da aka je zagaye na biyu aka yi, shi ne Alhaji Ibrahim Gusau, Allah ya bashi sa'a, ya samu kura 39.
Na'am, gabanin gudanar da zaben mun sami labarin cewa akwai wata kotun tarayya da ta bada umarnin cewa a dakatar da shi saboda wata ƙara da wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙungiyoyi suka shigar suna neman a dakatar da shi har sai an yi garan bawul ga dokar ita hukumar ƙwallon ƙafa ta NFF. Shin akwai wani abin da ya canza ne har aka ci gaba da gudanar da zaben duk da wannan umarnin na kotu?
Na farko abin da zan ce shi ne, ina tabbatar maka da cewa in ka ji mataki na mutane da suka gudanar da zaben, mafi yawancinsu duka ma'aikata ne na shari'a. To kuma bai tsammanin su matsayinsu jami'ai na shari'a ba sai su gudanar da zaɓe in akwai wani hukunci na kotu wanda ya hana zaɓe a sati wannan ranar da aka yi zaɓe. Abinda aka yi an sa ƙara, kuma an je har Court of Appeal an yi baketin wannan abin gan.
To yanzu ku makusanta ne kuma na gaba-gaba ga shi zaɓaɓɓen shugaban ita wannan hukuma ta NFF, shin a ina ne kake tunanin zai fara mai da hankali ga hukumar, kasancewar a 'yan kwanan nan mun san da cewa Najeriya tana fama da koma baya da kuma matsaloli a ɓangaren abin da ya shafi ƙwallon ƙafa, wanda shi ya yi sanadiyar har ta kasa samun tikiti a wasu gasanni ciki har da gasar cin kofin duniya?
An shekara wajen tun kafin Amuji Fini ke karba, an shekara kusan 10 ana ɗan samun 'yan matsaloli in ka lura abin yana yin ƙasa. Amma dai ina tabbatar maka ɗaya daga cikin abubuwan da muke hakikan na cewa zai dosa shi ne maganin walwale wannan matsalolin da ke sa duk aka taho za a yi zaɓe za ka yi an ce kotu. Sannan kuma zai duba na tabbata dalilin da ya sa timatimanmu daga na sama har zuwa na ƙasa ake samun matsaloli.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To haifiz a taƙaice, sojojin Ukraine sun karɓe iko da muhimmin birnin Lyman da ke yankin Donetsk a gabascin Ukraine, inda suka fatattake sojojin Rasha suna ficewa daga yankin kwana ɗaya bayan da Rasha ta mamaye shi tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Asabar cewa dakarunta suna shiga birnin na Lyman. Ministan harkokin cikin gida na Turkiya ya ce harin bindiga da ya sanadiyar kisan wani ɗan sanda a kudancin ƙasar yana da tushe da Amurka. Wasu da ake zargin mayakan Kurdawa ne sun buɗe wuta kan wasu gidajen jami'an tsaro a lardin Mediterranean da ke Mersin a yammacin ranar Litinin, inda suka kashe jami'i ɗaya tare da jikkata jami'i na biyu da kuma wani farar hula. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'in Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin ƙasar a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Shugaban rundunar sojin ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya bada sanarwa da yammacin jiya Juma'a cewa sojoji sun karɓe mulki yayin da suka hambarar da shugaban ƙasar na mulkin soji Paul Henri Damiba, wanda shi kansa ya karɓe mulkin ne a wani juyin mulki watanni takwas da suka gabata. Traore ya faɗa wata sanarwa cewa wani gungun jami'an sojin da suka taimaka wa Damiba ya karɓe mulki a watan Janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a ƙasar ba, wadda ta daɗe tana fama da tashin hankalin addini. Adadin waɗanda suka mutu a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya ƙaru zuwa 35, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Asabar, yayin da matan Hazara na mabiya mazhabar Shi'a da suka fi shan uquba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan ƙare dangi da ake yi wa tsirarrun al'ummarsu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya tayani gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.